Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an gani lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muke farin ciki kasancewa tare da ku yau Alhamis 21 ga watan Janairu shekarar 2021. Abu kuji abubuwan da muke tafadar su Hafiz ba makalan labarai.
Gaban Amurka Joe Biden da mataimakin sa Kamala Harris sun karkata akalar cikakken ranar su ta farko a office kan kwamitin yaki da coronavirus na gwamnatin tarayya. A yau Alhamis wasu yan kunar bakin wake biyu sun kai hari a wata kasuwa a babban birnin kasar Iraki inda suka halaka akalla mutane 23 da kuma jikkata wasu 50. Zimbabwe na zaman makokin rasuwar ministan harkokin waje kuma ministan kasuwanci na kasa da kasa Sibusiso Moyo. Gwamnatin kasar ta ce babban jami'in diplomasiya ya rasu ne a ranar Laraba bayan ya harbu da cutar COVID-19.
Kanan labaran duniyar kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yabi jerin takwarorinsa na duniya wurin murnar rasar da Joe Biden a matsayin shugaban Amurka. Sannan kuma har ila yau 'yan Najeriya da masu fashin baki na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da rasar da sabon shugaban Amurka ɗin da aka gudanar a jiya. Baya ga haka, Aisha Sule na nan tafi da shirinta na lafiya uwar jiki. Za mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden da mataimakin sa Kamala Harris sun karkata akalar cikakken ranar su ta farko a office kan kwamitin yaki da coronavirus na gwamnatin tarayya. An shirya Biden zai jawabi a yau Alhamis kan shirin gwamnati da kuma sanya hannu kan wasu dokokin shugaban kasa da kuma sauran ayyuka da suka shafi yaki da COVID-19. Tawagar yaki da coronavirus ta Biden da Harris za su yi musu bayani, ciki har da bayani kan halin da ake ciki na tsare-tsaren allurar rigakafi da ake yi a duk faɗin ƙasar. Biden ya sanya burin ƙara yawan allurar rigakafin miliyan 100 a cikin kwanaki 100 na farkon wa'adin mulkinsa. An fara yin allurar rigakafin tun a tsakiyar watan Disamba da ya gabata, inda aka maida hankali kan ma'aikatan lafiya kuma tsofaffi da suke zaune a gidajen kula da tsofaffi. Zuwa safiyar jiya Laraba, an yi wa mutane miliyan 16,500 allurar rigakafin, a cewar alkaliman cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC. A yau Alhamis wasu yan kunar bakin wake biyu sun kai hari a wata kasuwa a babban birnin kasar Iraki inda suka halaka akalla mutane 23 da kuma jikkata wasu 50. Bama-baman sun tashi ne a tsakiyar Al-Sharqi, babbar cibiyar kasuwanci da ke Bagadaza. Sai dai har yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan harin. Irin waɗannan hare-hare ba kasafai ake samun su ba a Bagadaza bayan galaba akan kungiyar mayakan IS a 2017. Shugaba Barham Sali yayi Allah wadai da wannan harin, yana cewa Iraki tana adawa da yunkurin ta yadda zaune tsaye a kasar. Kanar Wayne Moroto, mai magana da yawun kawance da Amurka ke jagoranta kan kungiyar IS, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa harin wani misali ne da 'yan ta'adda suke kashe 'yan Iraki 'yan uwansu da kuma cutar da waɗanda ke neman zaman lafiya.
Da Muhammad Hafiz wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yabi jerin takwarorinsa na duniya inda ya yi murnar rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban Amurka. Malam Garba Shehu ya fitar da sanarwar a madadin tarayyar Najeriya, ya ce aitini Najeriya ta fara ganin haske a firarsa da wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa.
A gina akan harsashi na kyakkyawan dangantaka da ke tsakanin Najeriya da Amurka da maya can akwai shi, amma muna buƙatar wannan ya bunƙasa. Akwai abubuwa na manufofin gwamnatoci da ƙasashe da amayinmu ya zo ɗaya da mu da Amurka. Muna fata cewa wannan lokaci na Biden zai zama lokaci da za a ƙarfafa waɗannan abubuwa a fifita su. Na magana kamar shani yaƙi da ta'addanci da ya gallabi duniya, da yaƙi da farmaki na canjin yanayi, da kuma bukata kasuwanci, yaki da talauci, da bunƙasa tattalin arziki. na kasashe irin namu ba ma Najeriya kade ba har da sauran kasashen Afirka.
To Malam Garba, na san cewa muhimman batutuwa biyu da Shugaba Buhari yake ta magana ko ina ko yakan je kasashe daban-daban har da Amurka din shine yaki da wannan ta'addanci da kuma yaki da cin hanci da rashawa. Akwai wani abu da ake fatar dan karamin lokaci a ga Amurka ta yi wa Najeriya ta wannan bangarorin guda biyu domin Shugaba Biden ya fara rusa waɗansu abubuwa da tsohon Shugaba Trump ya yi na kamar dumama yanayi da maganar bazuwar cutar corona a duniya?
Bukatar mu a ƙarfafa goyon baya ga Najeriya musamman wajen ba da bayanai na sirri na wajen yaƙi da ta'addanci. Kuma duk da cewa Trump ya yi wannan ai mu bai laifi ba da ya sake buɗe kasuwar makamai na soja ga gwamnatin Najeriya da Shugaba Buhari hawo mulki. Da kafin Buhari ya zo ba a sayo Najeriya makamai, an sayar mana. Kuma muna fata kungiyoyi da aka bada musamman na ƙera jirage na yaƙi ba za a taɓa wannan ba, kai ne jiragen mu su zo tun da mun biya. Banda haka kuma akwai buƙatu da dama na makamai na soja na sama na ƙasa da na ruwa da muke da su da gwamnati ke ba da izinin a saida maka. Muna fata ba za a yi mana iyaka ba. Don wannan shi zai taimaka mana a kokarin da muke da mu samu nasara akan yan ta'adda da suka gallabe mu.
A yanzu akwai wani bakon abu da kake ganin ya kamata a ce Amurka ta yi wanda Trump baya yi wa kasashen Afirka musamman Afirka ta yamma inda Shugaba Buhari ke rike da wani mukami na yaki da cin hanci da rashawa ga misali?
To yanzu ai kamar yanzu ko shiga da fice zuwa kasar Amurka, ai ka san mu kanmu Najeriya akwai iyakar da aka ajiye mana, kuma akwai iyaka da aka ajiye wa makotanmu kamar Chad da kasashe da suke da musulmi masu rinjaye kasashe. Ai wannan ma riwa ce kaga da aka ce daga zuwansa ya ce ya yi fatali da wannan manufa da Shugaba Trump ya yi.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Zimbabwe na zaman makokin rasuwar ministan harkokin waje kuma ministan kasuwanci na ƙasa da ƙasa Sibusiso Moyo. Gwamnatin ƙasar ta ce babban jami'in diplomasiyya ya rasu ne a ranar Laraba bayan ya harbu da cutar COVID-19. Moyo ya samu ɗaukaka ne a duniya a matsayin janar ɗin soji wanda ya zama mai magana da yawan waɗanda suka yi juyin mulki da ya hambar da daɗaɗɗen shugaban ƙasa Robert Mugabe a shekarar 2017 wanda aka mai gurbinsa da 'yan masammanin gwagwa. Moyo shi ne minista na uku da ya rasu daga cutar COVID-19 a cikin watanni shida da suka gabata. Karamar minista mai kula da lardin Manicaland, Ellen Gwaradzimba, ta mutu a makon da ya gabata. Sannan ministan noma Ferenci Shiri shi ma ya mutu da cutar a watan Yulin da ya gabata. Adadin waɗanda suke kamuwa da kuma waɗanda ke mutuwa sakamakon cutar ta COVID-19 yana daɗa ƙaruwa a Zimbabwe, tare da sama da mutane 16,000 da suka harbu da kuma 505 da suka mutu a watan da ya gabata, a cewar cibiyar tattara bayanai ta Jami'ar John Hopkins. Kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya sun yi sama yau Alhamis, kwana ɗaya bayan bikin rantsar da sabon shugaban Amurka sakamakon kyakkyawan fata kan sabon shirin Joe Biden na fafutukar ceto tattalin arziki na $1.9 trillion ta hanyar Majalisar Dokoki. Kasuwar zuba jari ta Nikkei ta rufe inda ta cira da 0.8% S&P ASX ta Australia ta samu 0.7%, Composite ta Shanghai ta cira da sama da kashi 1%, Kospi ta Seoul ta yi sama da kashi 1.4%, Kana T-Sec ta Taipei ta yi sama da kashi 2.2%. A hada-hadar da aka yi da ƙarshen yini, Hang Seng ta Hong Kong ta yi ƙasa da 0.2%, yayin da Hang Seng ta Mumbai ta yi sama da 0.7%. A hada-hadar kayayyaki kuma, an sayar da zinare kan $1,867.70, an sayar da ɗanyen man Amurka kan $53.28 kowace ganga, yayin da ɗanyen man Brent aka sayar da shi kan $55.91 kowace ganga, inda ya yi ƙasa da 0.3%.
Madalla, 'yan Najeriya da masu fashin baki na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da rantsar da sabon shugaban Amurka da aka gudanar a jiya. Dangane da haka ne na tattauna da wani babban lauyan Najeriya kuma babban lauya a jihar Sokoto, Suleiman Usman, inda na fara da tambayarsa akan jawabin da sabon shugaba Joe Biden ya yi bayan da aka rantsar da shi, kana ko akwai alamun za a samu haɗin kai a Amurka bayan wannan zazzaɓin zaɓe da aka yi. Ga kuma yanda ya amsa.
Gaskiya jawabin da shugaba Joe Biden ya yi jawabi ne wanda a cike da maganganu masu ma'ana, masu hikima, masu amfani ba ga al'umma jama'a Amerika kawai ba, hadda dukkan al'umma mutanen duniya. Saboda matsayin da Amerika take da shi na jagoranci a duniya, wannan jawabi zai sake bude wani darasi, zai sake bude wata sura a cikin hulɗoɗi tsakanin Amerika da kuma ƙasashen duniya. Na farko dai, a ƙasar Amerika wannan jawabin zai kawo fahimta ya kuma kawar da bambance-bambance da rashin jituwa da ke wanzuwa a cikin al'ummar Amerika hali yanzu, musamman tsakanin farafata masu tsaunin ra'ayi da kuma sauran al'ummomi waɗanda ba farafata ba. Ya nuna cewa zai zama shugaba na dukkan mutanen Amerika, kuma a tuni a zaman shi na farko a ofishin shi ba a rantsar da shi, ya saka hannu ga wasu takardu na umarni na zartas waɗanda za su canza salon mulkin da shi shugaban da ya gabata Donald Trump ya yi, wanda ya kawo rarraba tsakanin al'umma Amurka da kuma duniya baki ɗaya. Ya ɗage wannan umarni da aka bayar na hana shigowa a Amurka daga ƙasashen manyan ƙasashen musulmi na duniya da dai sauran wasu matakai da doka waɗanda za su kawo haɗin kai a cikin Amerika, za su kawar da bambance-bambance. Domin kafin yanzu Amerika ta fara zama sadar wari, ƙasashen Turawa sun fara jaye mata da sauran ƙasashen duniya. Mafi yawan sharon da ke na duniya da haɗin kai ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya duka har China ta fara shiga gaba da kuma tarayyar Rasha. Wannan jawabi ba ƙaramin alfanu zai ba ga farfaɗo da tattalin arzikin Amerika da kuma ainihin yunkurin kawar da wannan cuta ta coronavirus da ta haddabi duniya baki ɗaya.
To, bayan ga batun corona kamar yadda ka faɗi da farfaɗo da tattalin arzikin Amurka, waɗanne matsaloli kuma Biden ya kamata kake gani ya mayar da hankali a kai?
To, na farko dai a cikin gida akwai matsalar wato zartar da doka, wato law enforcement, wanda idan muka dubi zanga-zangar da aka yi bayan mutuwar kashe George Floyd da kuma sauran mutanen da aka kashe ta hanyar zartar da doka ba bisa tsarin adalci ba, akwai kalubale kwarai wajen ganin cewa kamar yadda alkawali zai haɗa kan Amurka zai zama shugaba na dukkan jam'iyyu ba na jam'iyyar Democrat ɗaya ba, ga waɗanda suka zaɓe shi zai musu adalci. Kuma tsarin da ya fi zuwa shi na tattalin arziki za su taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasa da kuma haɗin kan 'yan ƙasa.
To, shin akwai darussa da ƙasashen nahiyar Afirka za ta iya koyi daga al'umuran da suka faru a fagen siyasar Amurka kama daga lokacin yaƙin neman zaɓe har zuwa yanzu?
Akwai darussa da yawa. Na farko dai, duk da yake shi Donald Trump shugaban da ya gabata ya tsoro mai da hannun agogo baya na bunƙasar dimokuraɗiyya ta abubuwan da ya yi ta, idan muka duba duk da hulɗoɗi ne ya fi hulɗa da shugabannin ƙasashen da ake gani suna kama karya fiye da ƙasashen da suke bisa turbar dimokuraɗiyya, duk da ƙoƙarin da ya yi na nuna ainihin wariya da kuma aƙidar shi ta America First, wadda ya samu masu irin wannan tsawon ra'ayi a cikin Amerika suka ba shi goma. Amma dai wannan ya nuna daga ƙarshe cewa ba abin da ya fi illa bi tsari na demokradiyya a yi adalci ga jama'a baki ɗaya kuma a haɗa kan jama'a.
Suleiman Usman kenan, babban lauya a jihar Sokoto. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma ga Aisha Sule da shirin ta na lafiya uwar jiki.
sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, summa amin Allah.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a cikin wani shirin na lafiya uwar jiki, wanda ke kawo muku bayanai akan batutuwa da suka danganci kiwon lafiya. Kamar kullun, ni ce Aisha Tusle. A cikin wannan shirin za ku ji yadda ya kamata mu kula da yara ƙanana a lokacin sanyi. Sanyi irin namu na ƙasashen Afirka da muke fuskantar barazanar kwararowar hamada. Wakiliyar murya Amurka Tamar Abari ta jiyo mana daga bakin likitan yara Dr. Tambari Muhammad Bari Dauda da ke babban asibiti a birnin Zindar.
Doktor, a wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na tsananin sanyi, ga iska, ga kura, kamar waɗanne irin cututtuka ne na yara aka fi cin karo da su?
Kun san yanzu da yake ga sanyi, ga kura, ga canjin yanayi da yake iya zo ya koma, yawanci duka cutan da an kai samu wajen yara cuta ne wanda ya shahi majina, haka majina tun daga hanci har ga makogoro, har ya shayi huhu ko yoyin iska na huhu, duka wa'annan sanyi yana iya don ga kura ya zo ya cutar da yara. Kuma irin wanga canji na yanayi na sanyi da kura yana iya kawo tashin kamar cutar huka, hakan tunda a lokacin sanyi wannan iskan na sanyi yana sa kamar yoji na iska na huhu su ƙara matsewa na lumfashi, in sun ka ƙara matsewa shi ne ke sa asim sai ya tashi yaro yana da matsala lumfashi. Banda wannan duka cututi da ya shahi huhu, ya shahi makogoro, ya shahi kamar huka, sanyi yana iya haddasa tashin kamar emasi, suma ɗan emasi kamar ciwon ƙashi yana iya tsananta ya yi ƙamari. Kuma duk wani abin da ya shahi amasanin ƙashi duka yana iya ya samu tashi a lokacin wannan canji na yanayi. Halma abin da ya shahi cuta ta wajen ido, hakan ga wannan iskan wanda yake zuwa na yana iya kawo yawan cutocin ciwon ido, wani ruwan hanci da wani makoshi ya kumbura yaro ya gaza samun lumfashi yana gurnani, hakan ga wajen kwana da abin ga duka wannan abubuwa suna iya su samu da tari da wani ciwon kunne da duka sanyi da kura da wasu abubuwa duk suna iya haddasa su.
Yaran kamar masu shekaru nawa ne irin wannan matsaloli yahi kamawa?
Kamar cikin yaran ya zan kashi-kashi ne, kamar daga haihuwa zuwa wata shida, daga wata shida zuwa ƙasa ga shekara biyar, kuma da abin da yi shekara biyar. To yaran da dai sun kahi matsala kamar daga haihuwa ne zuwa ƙasa ga shekara biyar, kuma daga wata shida abin da ya zan ƙasa ga shekara biyar, saboda mi? Saboda daga wata shida kamar kare da yaro yake samun ta wajen nonon uwarshi bisa ga cutoci ya rage, kenan a wannan lokaci duka wani ciwo hakan ga yana iya yaye samun yaro. Wannan yara su sun yi samun wannan matsala bisa ga wannan cuta, saboda a wannan lokacin kare da suke samun ta hanyar nono na uwarsu ya rage, kuma duka wasu an yaye su, wasu ba a yaye su ba, suna ɗan sha amma ba kwarai ba, kuma wajen abinci an samu canji na yanayin abinci, yanayin garkuwar jiki ta samu ɗan raguwa kaɗan. To wannan yaran sun yi matsalar kamuwa da wa'annan cuta. Ko da yake cuta ce wadda tana iya ta shahi yaro tun daga haihuwa tana.
Akan gani wani lokaci kamar yara 'yan jarirai daga an aihe su da kamar wata mura haka, kirji ya rike, hanci ba sa iya lumfashi, makogoro ya rike, kamar menene ke kawo wannan matsala?
To shi wajen harka yara kankana kun san ya danganta ma ga wurin da an ka haye su, hakan ga ya kamata a ɗauki mataki inda ma za a haihuwa. Inda za a haihuwa ya kamata a ce wannan gidan wuri ne mai dan gumi-gumi, kamar kuma an rihe fenestir, an rihe tagogi, an tsaye da fanka, an tsaye da climatizer, kuma su kankansu yaran kamar da an haihu su an sa wasu raga an goge musu jikinsu, kuma an rihe su an sa su a nono. Su wannan jariran kamata yi ma rana ta farin har ta biyu kalma a ma musu wani wanka kwa. Ya kamata a bar tsumbula su cikin wannan ruwan.
Duka
ko da ruwan zahi ne, ya kamata kamar awa 24 hakan ga bai kamata ba ma a musu wanka. Kawai a sa su su ji gumin jikin wasu a rihe su da kyau. Kuma bayan ma awa 24 kwa, kamar ruwan da ya kamata a musu wanka ba ruwan zahi ba ne haka ya kamata a musu wanka. Ruwa ne hakan ga ake cewa masu gumi wanda ba su cuta ma jiki, saboda shi ma zahin kwarai zuwa sanyin kwarai wata matsala ne ga yaro, tunda yaro kwaloshi ba ta da karhin ta ɗauki zahi kwarai ko ta ɗauki sanyi kwarai. Shi ne yake sa ku ga wasu yaran nan kamar suna da matsalar lumwashi da an haihe su. Kuma ya danganta da haihuwa ita kankanta, tunda in an yi haihuwa cikin matsala yaro shi kankanshi yana iya samu matsalar lumwashi, saboda kwalwashi ba ta sheda ba da kyau ta samu iska mai kyau. Kuma babban rashin mataki da yake iya haddasa irin wannan abin, kamar yaro ya kamata da an haihe shi cikin awar da an kaihe shi, ya kamata an sa shi ga nonon uwashi kuma ya sha nono tsantsa, sai a ce a bari sai an wanke nono koko sai an ba yaro nonon wata akuya can ko na wata saniya yakin nan daga baya a ce a sa shi nono. Yaro da an haihe shi a aza shi bisa kirjin uwashi, gumin nan na uwashi ya gamu da gumin jikin shi, kuma bakin shi ya zan kusa ga hantsa uwashi, kenan ya kama nono ya sha wannan shine sai sa wannan dakashin na warin ya samu karhin jiki kuma ya samu raguwar cuta. In bai sha dakashin nan na warin ba akwai matsala, tunda cikin wannan dakashin na warin kamar rigakafi ne ga wasu cutoci da yawa.
Wani irin magani ne ya kamata ama yaro idan ya kamu da kamar irin wannan mural mai karhi ko rikewar kirji ko kuma wani toshewar hanci ko makogoro da sauransu?
Kamar mu yi da kai ga maganin da za a mishi, babban illar sanyi yana iya ya soki huhu, huhu ya ja ruwa, in huhu ya ja ruwa kenan babu lumwashi, tunda iskan nan cikin huhu ake samun shi ya zo ya wadaci jini ya wadaci jiki, kenan yaro yana iya sukewa. In ka ɗauko ta wajen mashiga iska ce ko hanci ko wani abu, in hanci ya done ko wani makogoro ya cushe, shi ma yana iya sa yaro ya rasa samun lumwashi na kwarai ya samu iska na kwarai, shi ma yana iya ya halaka yaro. Kamar wannan cutar wakakwa, shi ma injojin na iska na huhu sun kamatsi, yana iya sa yaro ya rasa samun iska haihuwar na abin ya kashe shi. Yanzu matakin nan da za a iya doka na a kare da irin wannan cututtuka, a sa yaro a nono, a rihe shi da kyau, a daina wannan wankan da ake yi, sai a ce in ba a sa yaro ba cikin ruwan zahi ba ya karhin jiki, ka rihe yaranka da kyau, ka sa mishi kayan jiki da kyau lokacin da za ka mishi wanka. Bai kamata ba yaro tun da sahi ka tsumbula shi cikin ruwan sanyi ko ka bari har mareciya makara iska ya fara bugawa kuma ka je wa yaro cikin ruwa.
A gaida Tamar da wannan bincike, ina fata idan kunne ya ji jiki ya tsira. A tara mako na gaba don sauraron wani shirin. A madadin Julie Leathers Gresham, ni ce Aisha Tisle, mu kasance cikin koshin lafiya.
Madalla a gaida Aisha Tisle. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonni da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email.
Ya
Jama'a assalamu alaikum. Sabon mu na farko ya fito daga Aisha matar Usain Dangote karasuwa daga jahar Yobe. Tace assalamu alaikum bi Hausa. Tace Allah ku bani dama da na taya sabon shugaban kasar Amurka Joe Biden tare da mataimakiyar sa Kamala Harris murnar shan rantsuwa kama aiki a jiya Laraba da fatan za su yi kokarin su wajen dawo da kimar kasar su wanda tsohon shugaba Donald Trump ya zubar a idon duniya. Sai kuma sabon mu na gaba ya fito daga Amadu Abasha mashina jahar Yobe. Yace assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Yace muna kira ga gwamnatin mu na jahar Yobe, Honorable Maimala Buni, da ya kira mutanen ƙananan hukumomin jahar 17 su zabi waɗanda suke so a matsayin ɗan takarar shugabancin ƙananan hukumomin su a jam'iyyar APC. Kada mana zaben son ransa ba wanda jama'a suke so ba. Gyara kayan ka dai bai zama sauke mu raba. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Kamarar Buhari Yahaya Unguru dake jahar Yobe daga tarayyar Najeriya. Yace assalamu alaikum bi Hausa. Yace ina taya shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyar sa Kamala Harris murnar shan rantsuwar kama aiki da fatan za su tashi tsaye wajen hadakan Amurkawa tare da dawo da harkar diplomasiya. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Isa Ramin Hudu Hadejia. Yace assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Yace a gaskiya ko kadan ba ma goyen bayan biyan diya ga Fulani masu dauke da makamai kamar yadda Sheikh Abubakar Gumi ya nema, domin yin hakan kan sanya wasu Fulanin dake wasu wuraren daukan makamai domin su ma su ci irin wannan moriya. Sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rejo. Yace assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Yace gwamnonin kudancin Najeriya, idan kuka ce Fulani makiyaya su baro muku yanki, kuna tunanin mu zamu kare mutanen ku ne dake zaune a yankin mu na arewa? Don haka ya kamata ku gaggauta janye wannan mataki da kuka dauka tun ba ku mayar da karamar magana babba ba. Mun gode.
A gaida Abdul Aziz Toro, yanzu kuma ga Hafiz da labarai amma fa a takaice.
Gaban Amurka Joe Biden da mataimakiyar sa Kamala Harris sun karkata akalar cikakken ranar su ta farko a office kan kwamitin yaki da coronavirus na gwamnatin tarayya. An shirya Biden zai jawabi a yau Alhamis kan shirin gwamnati da kuma sanya hannu kan wasu dokokin shugaban kasa da kuma sauran ayyuka da suka shafi yaki da COVID-19. Tawagar yaki da coronavirus ta Biden da Harris za su yi musu bayani, ciki har da bayani kan halin da ake ciki na tsare-tsaren allurar rigakafi da ake yi a duk fadin kasar. Biden ya sanya burin kara yawan allurar rigakafin miliyan 100 a cikin kwanaki 100 na farkon wa'adin mulkinsa. A yau Alhamis, wasu yan kunar bakin wake biyu sun kai hari a wata kasuwa a babban birnin kasar Iraki, inda suka hallaka akalla mutane 23 da kuma jikkata wasu 50. Bama-baman sun tashi ne a tsakiyar al-sharqi, babbar cibiyar kasuwanci da ke Bagadaza. Sai dai har yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan harin. Irin waɗannan hare-hare ba kasafai ake samun su ba a Bagadaza bayan galaba akan kungiyar mayakan IS a 2017. Zimbabwe na zaman makokin rasuwar ministan harkokin waje kuma ministan kasuwanci na ƙasa da ƙasa, Sibusiso Moyo. Gwamnatin ƙasar ta ce babban jami'in diplomasiya ya rasu ne a ranar Laraba bayan ya harbu da cutar COVID-19. Moyo ya samu ɗaukaka ne a duniya a matsayin janar ɗin soji, wanda ya zama mai magana da yawan waɗanda suka yi juyin mulki da ya hambar da daɗaɗɗen shugaban ƙasa Robert Mugabe a shekarar 2017, wanda aka mai gurbinsa da 'yan masammanin gwagwa. Kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya sun yi sama yau Alhamis, kwana ɗaya bayan bikin rantsar da sabon shugaban Amurka sakamakon kyakkyawan fata kan sabon shirin Joe Biden na fafutukar ceto tattalin arziki na dala $1.9 trillion ta hanyar majalisar dokoki. Kasuwar zuba jari ta Nikkei ta rufe inda ta cira da .8%. S&P ASX ta Australia ta samu .7%.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Da suka amadadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa. Sai kuma Julie Ladas Crash da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta gajiya, sai mun haɗu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa, domin ga shirin yau da gobe.